Shaitan al-Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, mai girma shugaban taro, ni ma ina roƙon alfarma a bani na ci gaba da jawabi ba tare da na kawo matakan gabatarwa ba kamar yadda ɗan uwana ne ma farko. Jama'a assalamu alaikum.
An nemi na yi jawabi a kan makasudin canjin kuɗi a wannan lokaci da kuma bayani akan tsarin canjin kuɗi a gwamnatance. Da fata Allah zai yi jagora wajen gabatar da wannan jawabi. Bayan godiya da dama da aka bani da wannan jawabi, zan fara wannan jawabi kamar haka. Na farko, babban bankin Najeriya ya ba da dalilai manya-manya guda biyar da ya sa za a yi wannan canjin kuɗi a daidai wannan lokaci. Babban dalili na farko shi ne yawaitan kuɗaɗen lebo a cikin da kuma hannayen jama'a a ciki Najeriya. Alal haƙiƙa akwai jebin kuɗi da yawan gaske da suke yawo a cikin kasuwanninmu da wurin kuɗaɗe na arziki a wannan ƙasa ta mu. Mu da muke banki suke karɓar deposit a hannun jama'a, kullum muna karɓar kuɗaɗe na jebu, kuma a ƙa'ida mun karɓa sai mun rubuta mun tura ma babban bankin Najeriya cewa ga irin kuɗaɗen da muke karɓa wajen da ke guni. So wannan dalilai da ya yawa bankuna suna rubutawa suna karɓa suna aikawa ma babban bankin Najeriya. Da suka zauna suka yi lissafi suka duba sai suka ga waɗanda suke zuwa banki har ake samawa su ne mafi kaɗan a cikin kuɗaɗe na jebu da suke yawo a cikin Najeriya. Duk inda kuɗaɗen jebu suke yawo ya nuna cewa akwai waɗanda ake zaluntar su don da a sai kayanka a biya ka da kuɗin jebu. Idan ka kai banki kuma ka samu kuɗin jebu ne ka ga babu wanda zai biya ka. Wannan shi ne dalili na farko da babban bankin Najeriya ta bayar da dalilin da ya sa ta canza wannan kuɗi. Kuma wannan dalili gaskiya ne zahiri ne yana faruwa akwai a cikin kasuwanninmu da guraren da suke harkokin arziki. Babban dalili na biyu da babban bankin Najeriya ta bayar shi ne kuɗaɗen da suke yawo a tsakanin mutane, kuɗaɗen da suke yawo tattalin arzikin Najeriya kashi 84 a cikin ɗari ba sa shigowa banki, suna yawo a hannun jama'a. So tunda ba sa shigowa banki ba sa amfani ma tsarin tattalin arziki na zamani na Najeriya. So baya taimaka mana gurin a ga Najeriya a matsayin kuɗin da yana ƙaruwan yana samun ƙarfi ko yana samun daraja tunda baya shigowa cikin tsarin da ake iya aunawa. So idan kuɗin ƙasa sama da kashi 80 baya shiga banki ba a ganinsa a tsarin tattalin arziki, ya zama asara ma wannan ƙasa ko ba zai taimaki ƙarfi da daraja na wannan kuɗi na wannan ƙasa ba. So yana ba da wahala ma masana tattalin arziki wurin ƙididdige lissafi dukiya na ƙasa tunda baya shiga cikin tsarin da ake ɗauka ake kuma iya lissafa. To wannan in ka duba dalilan da ya sa haka ke faruwa suna da yawa. Wasu ƙananan 'yan kasuwa ne suna da fahimtar ba su buƙata su yi harka da banki don akwai ɓata lokaci. yana ganin jarumi karami ne ba sai ya je yau banki ya aje gobe ya je banki ya dauko ba idan ya sayar ma malam Habisu sai ya buru malam Abubakar kuma ya tsara babu ruwansa da banki wannan ma wani dalili ne da yasa kudaden ba sa shiga bankuna dalili da biyu da kudin ba sa shiga bankuna wato da Allah ya hore muku kudin watakila ta hanya ba ta kasuwanci ba ba ta noma ba ba sa so kuma a san suna da wannan kudi watakila ba su kai su mallaki wannan kudin ba ba za su iya fitowa da shi su ajiye a san cewa na su bane su sai suna ajiye wannan kudade a gidajensu har lokacin da bukatan kashewa zai taso su ɗauko su kashe don bukatan kashewa zai taso ruwa yana nan a ajiye. Dalili na uku kuma da kudaden nan ba sa shiga bankuna wasu harkokin da suke yi harkoki ne wanda dokokin Najeriya ya haramta su ba su hali su yi harkanta bankuna dole sai su yi harkanta wajen banki su saboda haka ba za a samu alƙaluma na wannan kudade da suke juyawa ba su tattalin arzikin Najeriya bai san da shi ba. So har an da yake mai tattalin arzikin Najeriya na hudu kuma wanda shi ne muhimmi matsala na tsaro a baya-bayan nan an samu al'amura da suka faru da yawa na sace mota ne ya zama sana'a ya zama hanya ne na neman kuɗi da a sace mutum a ce ku kawo kuɗin banza ku karɓe shi shi kuma wannan kuɗi ba a masa ba a tura shi ta banki ba a yi tura shi ta transfer ana karɓansa ne zahiri da zahiri madaran kuɗin ake kaiwa a canza mutumin da aka sace aka ba da wannan kuɗin sai a ba ku shi to shi ma alƙalima sun nuna kuɗaɗe da yawa sun tafi da wannan hanya kuma har yanzu ba su dawo cikin tsari na banki ba suna gurin waɗannan mutane da suka karɓi wannan kuɗaɗe. So wannan shi ne bayani a kan masu ɓoye kuɗi. Matsala dalili na uku shi ne kuɗaɗen nan saboda an ajiye su a gurare ba amfani da su wanda suke shiga banki suke fada sun yi ƙaranci so yawo da suke a cikin al'umma ya yi yawa wannan ya sa sun yi laushi saboda kasancewar su ne mafi kaɗan kashi 84 ba sa zuwa banki kashi 16 su ne suke zuwa banki daga wannan banki su fito wancan banki daga hannun malam wane su shiga hannun malam wane so dole da su yi laushi so shi ya sa suke ɓaci da wuri to in sun ɓaci kuma suna ɓata darajar kuɗin sannan suna ɓata darajar shi babban bankin Najeriya sannan suna ɓata sunan Najeriya a garsu a walakance yana ɓata darajarsu yana ɓata sunan babban bankin Najeriya da kuma ƙitattun ƙasar Najeriya. So wannan ma dalili ne mai ƙarfi da zai sa a yi wannan canjin kuɗi saboda a samu kuɗi masu inganci wanda bankuna za su iya amfani da su. Kun sani cewa kuɗaɗe ake kira banki saboda yawansu ba a iya kirga su da hannu dole da mashin ake kirga in sun yi laushi ba za su kirgula mashin ba. So kuɗin da za ka kirga a minti ɗaya masu kyau sai ka ɓata minti goma ka kirga su in ba su da kyau. So ya sa bankuna suna kashe kuɗi da yawa gurin sarrafa wannan kuɗi su biya kwastoma sannan su ɗauko wanda ya rage da cibiyan su suna kashe kuɗi da yawa. So wannan ma wani dalili ne mai zaman kansa. Dalili na hudu kuɗin da ake kashewa a gudanar da wannan kuɗi gurin ajiyarsu a banki da ɗaukarsu a mota a kai su a babban bankin Najeriya ajiye da zuwa a karɓo su kuɗi ake kashewa mai yawa. So wanda ya saka wannan harkar da bankunan bankunan kasuwanci da babban bankin Najeriya suna asarar kuɗaɗe da yawa gurin manajin waɗannan kuɗi daga kasuwa gurin banki daga banki a je a ajiye su a babban bankin Najeriya a sake fito da su a sake biyan da za a biya ya zama matsala. dalili na biyar kuma na ƙarshe shine bin ka'ida na noma. Dama tsarin dokokin na kafa da kafa wanda suka kafashe suka yi da shi shine saboda tsaro da saboda inganta naira a shi kuɗi ɗin dole lokaci zuwa lokaci a dinga canza waɗannan kuɗi ɗin. Mafi ƙarancin shekaru da su kayan san da shi shine shekara takwas. To yanzu Najeriya an yi shekara sama da 20 ba a canza wannan kuɗi ba. So a bi dokan ƙasashe ƙasa da ƙasa da ake kira best practice of international practice shi ma dalili ne da yasa za a canza wannan kuɗi. So waɗannan shi ne dalilai manya-manya guda biyar da Babban Bankin Najeriya ya bayar yasa za a canza wannan kuɗi. Kuma in kuka duba su duka dalilai ne masu ƙarfi masu inganci. To mun gama magana a kan dalilin da ya sa aka canza kuɗi a wannan lokaci. Yanzu za mu yi magana a kan tsarin canza kuɗi a gwamnatance a Najeriya. Tsarin canza kuɗi a gwamnatance a Najeriya ya fara daga Babban Bankin Najeriya. Su ne doka ya ba su dama su buga kuɗi su raba wannan kuɗi. Bayan sun buga in sun buga su biyo ta sannan su raba kuɗin ya zo kowane sashi na Najeriya shi ma doka ne. So bayan bankuna sun Babban Bankin Najeriya ya buga wa'innan kuɗaɗe zai raba su ne ta hannun bankunan kasuwanci da ake kira su commercial bank. Kafin yau ko kana da account ko ba ka da account a banki in an canza kuɗi za ka ɗauki kuɗinka ka je kowane banki da a canza maka kamar abin da ake kira over the counter. Za ka je ka samu kashiya ka ba shi kuɗinka ko kuma kirga ya ɗauko sabo da aka yi ya baka. To amma wannan karo an samu canji. Wanda ka ɗauki kuɗinka ba ka da account ka je banki a canza maka yanzu ba zai yi ba. Yanzu wannan karo da a canza maka kuɗi ne ta account ɗinka. Za ka je ka tura tela ka sa kuɗi a account ɗinka lokacin da kake bukata ka zo ka cire in za ka cire za a baka sabon kuɗi. Shi ne sabon tsari da ya bambanta da tsarukan da aka yi a baya. Wannan kuma ya faru ne saboda dalili na tsaro. A cikin abubuwan da suka bayyana a baya abun da ya sa aka canza kuɗin nan har da dalilai na tsaro. Na farko mun ce akwai kuɗaɗen jebu. So in ba ka zo ka sa su a kawo ba banki ba za ta iya gane wanne ne zai jebu wanne ne ba na jebu ba. Wajen ƙila ji da kai a ido haka ba za mu iya gane su ba. Amma aka kawo su banki za a gane wannan jebu ne wannan mai kyau ne. Sannan mun yi bayani cewa ko wanda suka ajiye suke harda da doka ba ke da shi ba. Su ma in an ce su zo su canza kuɗi da su za a samu ba kaga ba za a iya tantancewa me suka yi suka samu wannan kuɗi ba. Saboda haka bana aka ce sai dai ka sa kuɗinka a account in ka zo cirewa daga account ɗinka a baka sabon kuɗi. Babban Bankin Najeriya ya tilasta duka bankunan kasuwanci yanzu su dinga aiki daga yanzu har ƙarshen lokacin da aka bayar wato 31 ga watan ɗaya cewa su dinga aiki har zuwa ranar Asabar. Saboda duk kuɗin da ka kawo a karba kuma an mana doka cewa in ne kuna cikin banki duk wanda ya kawo kuɗi ba hannun mu ne da shi mu karba mu kirga mu sa masa a cikin akawunan. Sannan kuma Babban Bankin Najeriya tun da ya yi doka ya ce dole ba za a canza masa kuɗi a hannu ba sai dai ka sa ta akawun ɗinka. Ya tilasta bankuna na kasuwanci su kai kiro hanyoyi da za su biya har amsuwanka a buɗe maka akawun. Sannan an tsara cewa an kirkiro akawun wanda za a iya buɗewa ko da ba ka da nomba bankin da ake kira BBN nomba. An san cewa wanda tsarin tattalin arzikinsu ba ya da ƙarfi kuma ba su da BBN ɗin nan kuma lokacin ya kasa. So za a iya buɗe maka account sannan daga bayan kana bukata sai ka zo a tsara ma account din naka inganci da karfi da zama zan yi daukan kona ma so yanzu a kowane abuwa yawancin bankuna suna da agent da suke bura account ko dubu ko wani babban bankin Najeriya ya tilasta bankuna su je su aje irin wannan agent din domin a yi ba da dama mutane kowa ya samu account. To wannan shi ne tsarin da aka yi a hukumance a wannan karni don a samu sauƙi gudanar da wannan karni cikin tsafta da yanayi mai kyawu ba tare da an azabtar da mutane ko an wahalar da su ba. So an riga da an fara wannan yanzu tsarin da nake yi da ku bankuna suna buɗe har ƙarfe biyu ana karɓar kuɗi kowace ranar Asabar. So muna fata mutanenmu za su yi amfani da wannan dama da aka samu aka ba da wannan ilimi a yi amfani da shi saboda kada a jira har lokaci ya ƙure ka mutum ya zo ya ƙara. Ana ta kiraye a ƙara lokaci amma dai har yanzu ba ƙara wannan lokacin ba kuma ba na tunanin za a ƙara wannan lokaci tunda har yanzu ba amsa ba. Duka wanda za su ke sa a tsara ɗin sun yadda wannan lokacin ya wadatar in dai mutum yana harka ne na gaskiya da gaskiya wannan lokaci ya wadatar bisa ga ƙurewar lokaci a yi hankali da abin da ya sauka da mu tsaya a nan da fatan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin wannan tsari kamar yadda aka tsara shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.